Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lord FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshi kuna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 25 ga watan Yunin shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi wato shaɗi na safe kenan a nan Washington kuka lalubo kai tsaye da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, a yau Talata ne hukumomin kasar Iran suka yi watsi ko kuma suka yi kunnan uwashegu da matakin da Amurka ta ɗauka. A daidai lokacin da ake kokarin zaman juyayi na harin da aka kai ko kuma wani juyin juya hali da aka kai a kasar Habasha don juyin mulki, kana kuma akalla mutane hudu an gurfanar da su a gaban kuliya.
To kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa fadar shugaban wato fadar gwamnatin Najeriya ta faɗi dalilan da suka sa shugaba Buhari ya ki sallamar manyan jami'an tsaron ƙasar da wasu ke zargin ba sa taɓuka komai. A jamhuriyar Nijar kuwa majalisar dokokin kasar ta amince da wasu sauye-sauye da gwamnati ta yi a kundin zaben kasar.
An canza mai aka samu tsari wanda za a yasa kowa ya amince da shi a zo a yi zaɓe a cikin ƙasa a tafiyar da duka harkoki na zaɓe a cikin ƙasa.
To sai dai ɓangaren 'yan adawa waɗanda suka ƙaurace wa zaman majalisar sun nuna ƙorafinsu kan waɗannan sauye-sauye.
Ku dariya kai in sun kama ka suna iya azama shekara guda. To dan haka nan mun ce a maida shi shekara biyar koko su maida shi abinda su ma 2017 sun amince da shi shekara uku.
Sannan muna tafa da sharhi kan takaddamar da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata hukumomin kasar Iran sun yi watsi da matakin da Amurka ta ɗauka na kakaba mata takunkumi don kawo ƙarshen takun saka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Iran ɗin dai ta kira wannan mataki da Amurka ta ɗauka a matsayin wasan yara. A jiya Litinin ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wani shiri na kakaba takunkumi a tattalin arziki ga shugaban kasar na Iran Ayatollah Ali Khamenei tare da wasu jigajigan hafsoshi takwas na rundunar sojojin kasar. Trump ya nemi gwamnatin Iran da ta sauya halayenta ta mutunta bil'adama kuma ta dawo kan teburi don sulhu don warware matsalar da take fuskanta. Mai bayuwa shugaban kasar Amurka shawara harkar tsaro John Bolton a wata ziyara da ya kai yau Litinin yau Talata a birnin Kudus ya bayyanar da cewar kofar shugaba Donald Trump a buɗe take ta tattaunawa, amma Iran ɗin dai ta ki amsa ta yin da aka yi na sasantawa. A daidai lokacin da kasar Habasha ke shirin soma zaman juyayi a kan abin da ofishin firaministan ya kira yunkurin juyin mulki da ake so a yi a kan wani a lokacin da aka kai wannan a lokacin ƙarshen mako, abin da ya jawo kaiwa da kawowa a kasar. A jiya Litinin ne dai kafofin watsa labaran gwamnati suka ba da sanarwar cewar an kama kuma an kashe wani babban hafsan soja mai suna Brigadier General Assam New Sig a lardin Amhara. Jami'an tsaron sun ce an kashe shi ne yayin da yake ƙoƙarin guduwa. Shi dai wannan hafsan sojan sananne ne a yankin a kuma ƙasar ta Ethiopia, musamman da yake ya taɓa riƙe muƙamin shugaban hukumar tsaro ta yankin Amhara kuma yana da goyon bayan ɗimbin 'yan ƙabilar Amhara ɗin. Tun kafin zuwan shi yau gwamnatin tarayyar ƙasar ta sha zargin shi da cewar yana ruruta wutar da ta kai ga aka halaka rayukan waɗansu da dama. Akalla ƴan ƙasar China hudu ne ake zargi a kotu da laifin rugujewar wani gini da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 28 a ƙasar Cambodia a ranar Asabar da ta gabata. Mutane hudun sun hada da mai gidan wanda aka gurfanar da shi a gaban kotu a birnin Perha Senou. Ana zarginsa da laifin kisa da kuma raunata wasu kana da hadin baki na rugujewar ginin. Kimanin ma'aikata 50 ne zuwa 60 ke kwana a cikin ginin mai hawa 7 wanda ba kammala shi ba, wanda kuma yake a birnin, yake a bakin wani teku, bakin wani kogi da ke wajen wani shakatawa a Sinharville. Akalla an kashe mutane 26 jiya a lokacin da wannan gini ya fado, an kuma samu waɗansu mutane 2 da suka tsirata da rayukansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata babbar jami'ar kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanar da bincike a ƙasar Myanmar ta ce ba mamaki sojoji sun take haƙƙin bil'adama a yankin a yammacin ƙasar, duk da sunan cewar suna ƙoƙarin kawo matsaloli da ke addabar mutane a yankin da toshe musu kafar sadarwar intanet. A jiya Litinin ne Yang Li ta rubuta wa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewar an rufe duk wasu hanyoyin sadarwar intanet a garuruwan Rakhine da ke da makwabtaka da jihar Chan, yankin da sojojin ke yaƙi da 'yan ta'adda na Aranka tun a shekarar da ta gabata. Li ta ƙara da cewar ta ji kishin-kishin cewar sojojin na binciken harkokin da suka shafi yanar gizo a yankin, wanda hakan ya iya zama hanyar murzgunawa fararen hula a yankin. Kamfanin sadarwar Telenor Group ya ce an dakatar da yanar gizon ne a yankin bisa umarnin ma'aikatar sufuri da sadarwa, bisa dalilin cewar ana amfani da yanar gizon wajen aikata wasu miyagun ayyuka. Manyan jami'an gwamnatin Amurka sun tabbatar da cewar a shirye suke don magance duk wata baraka da za ta iya samowa ko ta kawo kai a shirye-shiryen zaben shekara ta 2020. Duk da ganin wasu shishigi da aka yi a shirin a zaben da ya gabata, sai dai hukumomin sun jaddada cewar ba za a sanarwa jama'a da duk irin abubuwan da ake yi ba, ko kuma irin zurfin shishigi da aka samu a zaben da ya gabata. Jami'an tara bayanai na sirri da hukumar zaɓe sun kuma ja hankalin Rasha, inda suka ja kunnanta da wasu ƙasashe da kuma waɗansu 'yan shishigi da suke cikin ƙasar ta Amurka da su shiga taitayinsu su yi wani yunkuri da suke ƙoƙarin yi a zaben da zai zo a shekara ta 2020 baya ga irin ƙoƙarin da suka yi na kutse a zaben da ya gabata na shekarar 2016. Jami'an dai ba su bayyana da irin zurfin katsalandan ɗin da Rasha ta yi ba a zaben da ya gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da takaddamar Amurka da Iran, inda bayan sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa kasar ta Iran waɗanda suka keci shugaban addinin kasar Ayatollah Khamenei, Iran din ta ce Amurka na ƙara toshe duk wata kafa ta tattaunawa da irin matakan da take ɗauka. Amurka dai ta ce ta saka sabbin takunkuman ne a matsayin martani kan harbo jirginta mara matuƙi da Iran din ta yi a makon da ya gabata. Dangane kuma da haka ne na tuntuɓi Dr. Nasir Danmowa, mazaunin jihar Florida a nan Amurka, wanda ke shiri kan al'amuran yau da kullum, inda na fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan takaddama.
To, ka ga yanzu wannan matsalolin da ake ta samu, ita Amurka kaman ta shiga wani hali na kada ne, saboda waɗancan sauran ƙasashen na Turai da kuma ƙasashen da suke cikin hayyan yanzu a cikin wannan yarjejeniya, kaman ta yi musu abin nan ba zata lokacin da ta fitar nan, to yanzu koma musu domin kokarin walwala ga takaddama, kuma yana son ya zamo sun rasa su yanda za su yi, musamman su kasashen gashi suna gudun kada su taka yarjejeniyar da Amerika ta yanka shine su ma cikin matsala amma kuma ba su san su zai domin suna ganin amfanin wannan yarjejeniyar da aka yi ta farko.
To dakta, wannan sabon ko kuma waɗannan sabbin takunkumi da aka kakaba wa Iran a jiya Litinin, wani irin tasiri za su yi ga ita ƙasar?
Masu fashin baki irin na wannan da yawa na saurara ga rediyo da kuma tattauna da ake yi ga talabijin, za ka ga cewa nuna cewa bai da wani tasiri gaskiya, saboda wai asali ma shi shugaban na Iran, shi shugaban na addini na Iran din, ba wai ya kama ne, ba wai wani abin nan kaman hannayen jari yake da ba kasashen yamma da za a dibin cewa idan aka datse waɗannan kuɗaɗen nashi zai zan su, haka suna ganin ba ma wani tasiri zai ba, duk da yake shugaban ƙasar da kuma shi sakataren treasury wato Steven Mnuchin sun nuna cewa akwai tasirin da zai yi, amma dai asali dai masu fashin baki da wannan gaskiya abin suka nuna ba wani tasiri da wannan abin zai yi, wanda already wannan wanga takunkumi na America ta sabiye ba. Ya gane, saboda wanga takunkumi da aka sanar da bayan nan bancin na jiya din an nuna cewa lalle ya shafi tattalin arzikin Iran ne, amma dai wanga na baya ana ganin ba wani abu ƙarin da zai zo da wancan bai ba.
To waɗannan takunkumi da aka sa wani martani ne kan harbo wani jirgin saman Amurka da Iran ta yi mara matuki, inda da har shi Trump din ya ba da umarnin a kai ma Iran din hari amma kuma aka janye a ƙarshe. Kuma me yasa kake ganin Amurkan ta dakatar da kai hari kan Iran din sai ta a maimakon haka ta saka waɗannan takunkumi?
Shi dalilin da shi shugaban ƙasa ya bayar, ana ganin tun kamin ma a faɗa mu da ya nemi izinin kai, ya nemi shawara game da me zai faru idan aka kai wannan harin. Ana ganin tun a wannan lokacin za a faɗa mai cewa mutane kaza za su iya mutuwa. Duk yawanci waɗanda suka ba shugabannin ƙasa na baya shawara game da kai irin waɗannan haruwakan suna ince suna ba da wannan komai, ba wai abu ne da za a ɓoye shugaban ƙasa sai ya tambaya. So abin ya ba kowa mamaki, har ana ganin har waɗanda suka ba da shawarar cewa wato su kaman komandodi, mayan komandodi na sojojin Amerika dole ne su sun ba da wannan shawara, su ana ganin su wakan su abin ya ba su mamaki da sanya wata kai.
Dr. Nasir Danmawa kenan. To a Najeriya, bangaren yan adawa da ma wasu yan kasar na ci gaba da kira ga shugaban Muhammadu Buhari da ya sauke manyan hafsoshin sojin kasar saboda abin da suka kira gazawar da suka nuna wajen daƙile matsalolin tsaron da suka addabi Najeriya musamman ma a arewaci. A wata hira da wakilin sashen English na muryar Amurka Peter Clotty, yayi da kakakin shugaba Buhari Garba Shehu, ya tambaye shi kamar haka.
Some opposition supporters are saying that the president should fire all the service chiefs and replace them with competent people because they have failed him, because he has promised
Nigeria. Wasu magoya bayan yan adawa na kira ga shugaban kasar da ya sallami duk manyan hafsoshin sojin kasar saboda sun gaza yin ayyukansu, ya kuma mai gurbin su da waɗanda suka cancanta, saboda shugaba Buhari ya alƙawarin cewa zai kare lafiya da dukiyoyin yan Najeriya kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin kasar. Amma sai gashi ana samun yawaitar satar mutane hamma da karuwar hare-haren mayakan Boko Haram. Me zaka ce game da haka?
Against Boko Haram and terrorist groups. How do you respond to this?
The president has confidence in the leaders of the security services and agencies. That is why he is returning them.
Shugaba Buhari yana da ƙwarin gwiwar cewa hukumomin tsaron ƙasar suna aikinsu, shi yasa ya bar su a makamansu. Waɗannan jami'ai suna aiki dare da rana domin 'yan Najeriya su samu walwala. Akwai matsaloli na 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane ga kuma kutsowar ƙungiyar ISIS, amma duk an samu nasarar daƙile waɗannan matsaloli. Abinda sojojinmu da 'yan sandanmu suke buƙata shi ne goyon bayan 'yan Najeriya. Ba zai yi a ce 'yan Najeriya suna yakar sojojinsu ba a daidai lokacin da ISIS da 'yan bindiga suke yakar su. Suna buƙatar goyon baya da bayanai saboda su gane abubuwan da suke kitsawa da yadda suke tafiya daga wannan yanki zuwa wani yanki, domin a bi su a murƙushe su. Idan shugaba Buhari ya mayar da shugaban dakarun ƙasa na Najeriya ko shugaban 'yan sanda na ƙasa, ya nuna cewa ya gamsu da irin aikin da suke yi ne. Ba hurumin 'yan adawa ba ne su ce a kore su, ya yadda da cancantar su ne, shi ya sa ya bar su inda suke.
Kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehukin a tattunawar da suke da Peter Kloti. Tanzu kuma ga wannan sakon.
Bayanai daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, na nuni da cewar shugaba Muhammadu Buhari da mukarrabansa sun yi nisa kware da gaske gurin shirye-shiryen fitar da jerin sunayen waɗanda za a tura majalisar dattawa ta Najeriya a matsayin ministoci na naɗi domin amincewar majalisa hamma su tabbata.
To wannan somin taɓi ne kuma dangane da batun naɗe-naɗen ne a 'yan kwanakin nan. An gudanar da gangami a matakai daban-daban a Abuja kan neman shugaban Najeriya da ya sallami wasu makusantansa ko mukarrabai da ake wa lakabi da kabal a turance, domin ana zargin cewa su suke hana ruwa gudu. Kodayake a wata hira da ya yi a baya da muryar Amurka, shugaba Buhari ya musanta wannan ikirarin. A shirin mu na daren wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, ku ya kuke kallon wannan lamari, sai mun ji daga gare ku bayan mun wato saka muku wannan rahoto da Umar Faruk Musa zai gabatar. To a majalisar dokokin Jamhuriyar Nijar ta amince da wasu sauye-sauyen da gwamnatin kasar ta aiwatar a kundin zabe, wato code electoral a Faransanci, a cigaba da shirye-shiryen zabukan 2021. Sai da in adawa sun fice daga zauren majalisar a daidai lokacin da aka fara muhawara kan wannan batu, saboda cewarsu matakin wata hanya ce ta shirye magudi. Ga Sule Umar Burma da karin bayani.
Daukacin 'yan majalisa na bangaren rinjaye ne suka yi na'am da gyaran fuskar da gwamnatin Nijar ta yi wa kundin zaben kasar, dangance da shawarwarin da aka tsayar a taron majalisar CNDP, waɗanda suka tahallaka akan buƙatar ƙara yawan wakilan bangarorin siyasa a hukumar zaɓe da tsarin tafiyar da zaɓe a karkara. Mataimakin kakakin majalisar dokokin ƙasa Iro Sani ya yaba da cikakken haɗin kan da gwamnatin ta samu a yayin wannan zama.
An canza miyau, aka samu tsari wanda za ya sa kowa ya amince da shi a zo a yi zaɓe a cikin ƙasa, a tafiyar da duka harkoki na zaɓe a cikin ƙasa. Yau mun tattauna a kan shi, kuma 'yan majalisar dokoki mutum cikin mutum 170 da ke majalisar nan ta dokoki, mutum 133 duka suka yi na'am da wannan doka ta kundin zaɓe.
To sai dai 'yan adawa sun fice daga zauren majalisar a daidai lokacin da ake gab da buɗe muhawara. Rashin cimma daidaito a kan wasu muhimman dokokin da gwamnatin ta cusa cikin kundin zaben ƙasar ya sa 'yan adawa ƙauracewa zaman ƙuri'ar da majalisar ta kira, musamman batun cancantar shiga zaɓe, in ji kakakinsu Isu Isaka.
Jewoyen duk sunanan suna yi, article which ne, in lokacin takara ya yi, in sun gani onda mutane suna so suna kama shi, kenan ku dariya ka yi, in sun kama ka suna iya azama shekara guda. To don haka nan mun ce a maida shi shekara 5, koko su maida shi abinda su ma 2017 sun amince da shi shekara 3. Dan shekara 3 sai ka yi laifi babba a ce azama kaso na shekara 3, amma shekara guda seni a jara seni, dan yau seni mutane 14 a ciki, 15 duk nasu bureau de vote a zo a jara. In dai ba su kawo gyaran huska bisa abubuwan nan da muka gani, mu code electoral ba su shahin ba.
Shekaru akalla 2 kenan ake takun saka a tsakanin 'yan adawa da masu rinjaye a kan maganar sahihancin kundin zaɓe a nan Nijar, lamarin da ya sa wasu 'yan ƙasar irin su Ibrahim Kantama kiran ɓangarori a kan buƙatar su yi karatun tanitsu.
Menene abin jayewa daga cikin wannan muhawara? In ba ka tsaya ba, ba yadda za a yi ka kawo wata magana a kai, saboda kai ba ka tsaya ba, kai kwamar cewa ba ka yarda ba. Ku kuma waɗannan kun san dokan nan ba ta amince da ku ɗauki doka ku kaɗai ba, kuma kuka je kuka ɗauka. Shin ya suke so talaka ya yi? Mu mun san ƙasar nan duk yadda za su yi, duk masifar da za su yi sai an yi zaɓe ƙasar nan 2021. Wannan tahiyawa Nijar ce ake wa, in ko Nijar ake wa, to akwai takardar da constitution da ta ce ga yadda za a yi, ga yadda za a yi. Abu wannan hanya don kowa ya zauna lafiya.
Kafin shugaban ƙasa ya saka hannu akan waɗannan sauye-sauye, wajibi ne majalisar dokoki ta gabatar wa kotun tsarin mulki daftarin sabon kundin zaben domin tantance halaccinsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji cewar hukumar hana fasakwauri ta Najeriya ta shiga sahun masu wayar da kan jama'a akan mahimmancin yin noman shinkafa da tace zai taimaka wajen rage yawan masu fasakwaurin shinkafa yar kasar waje zuwa Najeriya.
Saboda haka muna kokarin jawo hankalin shugabannin al'umma da kaman sarakunan gargajiya da su dan rika tsawatar mu mutanen su kuma su nuna musu amfanin a noma na gida da kuma yin kauce ma fasakwauri.
Sannan daga bisani za mu ji bayani akan samar da irin shinkafa daga wani masani akan irin shinkafar a Najeriya.
Su samar da iri ba shine wahala ba, abinda a wahala ina mutanen da za a ba su kula da wayanda suka san abinda ake nufi iri don a samu mutane ingantaccen iri, domin iri shine nambon a noma. Idan babu iri babu noma, duk yadda aka baka taki da chemical aikin banza na in baka da ingantaccen iri.
Ayi saurare lafiya. To madalla bari mu dauko shirin daga hukumar hana fasakwauri ta Najeriya da tace ta shiga sahun masu wayar da kan yan Najeriya akan mahimmancin yin noman shinkafa domin samun sauƙin hana masu sana'ar fasakwaurin shinkafa yar waje zuwa Najeriya. Kamar yadda kontrolan hukumar mai kula da jihohin Kwara, Kogi da kuma jihar Niger Yusuf Abba Kasim ya yi ƙarin bayani.
Mun ka tuna gwamnati tana ta ƙoƙarin ganin cewa an bunƙasa aikin gona musamman noman shinkafa nan da sauran abubuwa. Idan aka hana na waje shigowa, za a samu a yi na gida a bunƙasa sana'ar abun ya daraja. Saboda haka muna kokarin jawo hankalin shugabannin al'umma da kaman sarakunan gargajiya da su dan rika tsawatar mu mutanen su kuma su nuna musu amfanin a noma na gida da kuma yin kauce ma fasakwauri. Kuma na ma zagaya duka gidajen watsa labarai na yi nemi haɗin kansu domin su taimaka mana wajen faɗarkarwa a jama'a da yaɗa dalilan gwamnati na hana fasakwauri, kuma ana samun sauƙi. Babban matsalar mu da muke samu yanzu shine irin kai farmaki da akan yi ma ofisoshin mu wurin aikin su, da kuma yanzu ruwan sama ya zo, hanyoyin da za su ƙara lalacewa, kuma motocin sintirin mu ba ƙarfi na shiga dazuzzukan nan. So za mu samu matsala wajen shiga dazuzzuka, kuma ga tituna yanzu duk damuna ta zo, lalacewan su zai ƙara fitowa. Saboda haka ana buƙatar motocin sintiri masu ƙwari wanda za a shiga dazuzzukan nan.
Amma shi wannan kai farmakin akwai wani mataki da kuke ɗauka na daƙile shi?
To kai farmakin dai shine na farko dai muna ci gaba da wayar da kai ga shugabannin al'umma akan su rika jawo hankalin mutanen su na wurin gane cewa dokokin nan da gwamnati ta yi tana yi ne domin ta kyautata mu al'umma, ba wai don ta takura musu ba.
To yanzu bari mu bi Alhaji Bello Baidu Jega, shugaban wani kamfanin samar da irin shinkafa a jihohin Kebbi, Sokoto da kuma jihar Niger, domin jin halin da ake ciki wajen samar da irin shinkafa da ma dangoginta ga manoman Najeriya.
To a gaskiya muna kokari tare da haɗin kan wannan hukuma da nake gaya ma NCI da ke Badegi, ita ce ke da manda samar da iraruwan shinkafa da wa'en sauna da gaya ma ingantu, su ne za su amfani da sace fil ɗinsu su samar da wani abu da ake kira breeder. Sai mu karɓa breeder mu kuma mu sake noma shi ya koma foundation, bayan ya koma foundation sai a sake noma shi ya koma certified seed, bayan ya koma sarfa shi ne za a raba manoma certified sai su ba manoma paddy ko kuma grain, in wake ne ko riɗi ko sauransu.
Shinkafa nan kuna wadatar da manoman Najeriya har su noma shinkafa nan yadda ake bukata?
A gaskiya iri abu ne mai sauƙin samarwa in an yi tsari. January na so kilo 100 daga African rice wanda muka je Ibadan muka karɓo. A kilo 100 din nan da muka noma cikin wata hudu ya koma buhu 400, ya koma kilo 30,000 daga kilo 100 kawai. So wannan kilo 30,000 din aka noma shi kuma kafin a ce ma October November ya koma trailer 1,000 ma'ana hina iya baka buhu 200 na shinkafa. So samar da iri ba shine am wahala ba, abinda a wahala ina mutanen da za a ba su kula da wayanda suka san abinda ake nufi iri don a samu mutane ingantaccen iri, domin iri shine number 1 a noma. Idan babu iri babu noma. Duk yadda aka baka taki da chemical aikin banza na in baka da ingantaccen iri sai ka wayi gari kai hasara. So duk inda ake samun mistake daga iri ne. Amma idan aka ba manomi ingantaccen iri shine zai samu abinci mai kyau mai abki, inda kilo yake buhu 100 sai wayi gari ya buhu 130 ko buhu 150. Amma idan aka ba manoma irin banza ba zai mamaye da kudin shi balle yadda ya bashi in bashi ya ce wannan noma.
To jama'a, yau ma dai anan shirin ya kammala. Sai wani mako idan Allah ya kai mu za mu dora. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma waɗanda suka ba da gudunmuwa shirin ya kammala, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Kallon abin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran abin damuwa ne ga kasashen duniya. Fatan mu Allah ya shirya tsakaninsu, amin. Daga nan sai sako daga Alhaji Mele Yusufari, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna kira ga majalisar dokokin jiharmu ta Yobe. Daga nan sai sako daga Alhaji Mele Sufari, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna kira ga majalisar dokokin jiharmu ta Yobe da suka sharan tsuwar kama aiki su tuna da cewa talakawa ne suka kai su kan wannan mukami, kada su manta da su kamar da. Sai kuma sakon da ya fito daga Mansur Baba Wuro na Fada, inda ya ce salam VOA Hausa, ko shakka babu matakin da sabon kakakin majalisar dokokin jihar Filato ya dauka na budewa matasan Najeriya sabon babi na shugabanci a siyasa. Abu ne mai kyau, da fatan sauran matasan da suka samu mukaman siyasa za su koya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Takaicin Mahmud shi ne, a yau Talata hukumomin kasar Iran suka yi watsi da matakin da Amurka ta dauka na kakaba mata takunkumi don kawo karshen takun saka da ke tsakanin kasashen biyu. Iran din dai ta ayyana kiran da Amurka ta yi na neman sasantawa a matsayin wasan yara. A daidai lokacin da kasar Habasha ke shirin soma zaman juyayi a kan abin da ofishin firaministan kasar ya kira juyin mulki da aka yi kokarin yi a makon da ya gabata, ana dai ta kokarin ganin cewar an kawo wannan karshen wannan matsala. Akalla 'yan kasar China hudu ne aka zarga a kotu da wani lokacin da wani gini ya ruguje da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 28, wasu kuma suka raunata. Wata babbar jami'ar kwamitin kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da wani bincike wanda aka yi shi a ƙasar Myanmar, wanda ke nuna cewar sojoji sun take haƙƙin bil'adama a yammacin ƙasar da take ƙoƙarin aikawa da wannan rahoto nata zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta bayyana da dalilai da suka sa aka toshe kafofin sadarwar intanet.
To madalla gaida kai Yusuf, naga ka shirya tsaf dangane da liyafa da za a yi ta sallah karama da ta wuce, kazan sai yau za a yi liyafa a nan.
Sai Muhammad, naga har ka dan shigo da abin saka canka.
Ga Amina ma ita ma ta shirya.
To
masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu nan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin. Kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwan marigayi Muhammad Usman Bayar, wanda Allah ya warsuwa a ranar Lahadi a birnin Yamai da ke Nijar, da fatan Allah ya ji kansa, amin. Zamani din Yusuf Aliyu Harande da ya ci ne gabatar da shirin, da kuma Julie Leather's version da ta hada shi, sai kuma injiniyan mu Jonah Cummings Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar da kuka ji, ga Amina da shirin yau da gobe.